والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نفسه إلى الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: فغلبنا عليك الرجال فتعلنا يوما بنفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما منكم امراه ان قدم ثلاثه من ولدها الا كان لها حجاب من النار. فقالت امراه منهن واثنين قال واثنين. وفي روايه عن ابي هريره رضي الله عنه لم يبلغ العلم عن عائشه رضي الله عنها
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا يمشي لنر السبب شرند ترى غوث الجماد الثانية في جرى تبعيكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة ليهود دا شرند تقل وندكما يدو ديدة لوا شاهد غوث بقل ميلادية تدبو فيه دا بقل a cikin darasinmu na wannan littafi at-tajrid as-sahih li ahadith al-jami' as-sahih at-tajrid as-sahih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar shi malamin nan Ahmad ibn Abd al-Latif az-Zabidi wanda ya rasu shekarar hijira sana 1803 a majalisinmu na nawa a majalisinmu na 55 يجي على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما بنفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن واثنين قال واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنس. حديث جزاء سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الله تعالى مسير دعم يأتي. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: مات سنجي والنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال ماذا جي تنفقركم وأكمك يا رسول الله فجعل لنا يوما من نفسك مو ماك سنجي من وترانا سكرا كمك فوعدهن يوما سنجمس الكور وترانا لقيهن فيه ليعد دسو أجيك ونرانا فوعظهن ييبس وأذي وأمرهن يأمر جيسو. فكان فيما قال لهن يزمن دقتك أذن يبيع بسو ما من كل امرأة باب وتمتي دقتك تقدم ثلاثة من ولدها دقات جماتر دقائن تبداؤك إلا كان لها حجاب من النار إلا كان لها حجاب فاتي ونقل دقوتا ياسا مقريتا. فقالت امرأة منهن سيوتما سادة لتكين سسيتتي واثنين هرما مدابيو قال سيبا إيجيتي واثنين هرما مدابيو. وفي رواية عن أبي هريرة a wata ruwayar daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, manzo Allah yake lam yablugh al-hissa, ba su kai lokacin rubuta musu laifi ba. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin wannan littafin Kitabul Ilm a karkashin babu ma hal yaj'alu lin-nisa'i yawman fil 'ilm, shin malami zai warewa mata ranar su don karantar da su ilimi, a karkashin wannan babu ya kawo wannan hadisin, kamar da ya kawo shi a cikin Kitabul Jana'iz, haka nan kuma ya kawo shi a cikin Kitabul I'tikaf, ya maimaita hadisin a gurare daban-daban. Hadisin ne da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi, banda shi akwai wasu sahabbai ba da suka rawaito shi. Akwai ruwayar Abu Hurairah kamar yadda ya isara zuwa garinta a ƙarshen hadisin. Akwai ruwayar Adam ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Akwai ruwayar Aisha da wasunsu daga cikin sahabbai. Saboda ba sahabi ɗaya ne ya rawaito da hadisi ba. Lahiya kanan ya kawo da ruwayar Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Yace qalat an-nisa'u, a wani gurin yakan zo qala an-nisa'u, duk ɗaya ne ya inganta a lugha. Idan an gabatar da idan ya kasance a fa'ili da bakolinsa, amma idan qalatin ya zama khabar ne, nisa'in ya zama mubtada, to dole ne a samu tajalul tsakanin mubtada da khabar, a ce an-nisa'u qulna, ba za a ce an-nisa'u qalat qala ba, sai a ce an-nisa'u qalat ko an-nisa'u qulna. Qalat an-nisa'u ko qala an-nisa'u للنبي صلى الله عليه وسلم ما تاسدته النبي صلى الله عليه وسلم يا ذو أوس روايين كما رواية أبو هريرة أتكي السنن الكبرى دا صحيح ابن حبان يا ذو نعمل ما تنسود ما تم مدينة لأنك قالت النساء من الأنصار أو قالت النسوة من الأنصار لأنك ما تم sune matan Madina, matan Ansar, sune suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka ce da shi ghalabana alayka ar-rijalu, mazaje sun rinjaye mu a kanka, ma'ana sun kwashe mana kai, a kowane yaushe karatuttukanka, ilmantarwarka, wa'azinka, duk kana fuskantar da shi ne ga maza, su suke za samun cikakkiyar dama don su zauna da kai a masallaci, cikakkiyar dama don su yi tafiya da kai, sawa'u tafiya ta ibada kamar zuwa umara ko haji ko kuma tafiya ta yaƙi wato wajen jihadi, duk su suke da wannan dama fiye da yadda mu mata muke da shi. Saboda haka sai suka zama kamar sun kwace ka, mu ba mu da wani kaso mai tsoka da muke samu na lokacinka wajen suka karantar da mu. Sule ba nan ghalaba na alaika rijalu, sannan idan ba masallaci aka zo lokacin sallah, sahu na farko na maza ne, sahun ƙarshe shi ne na mata, saboda haka ko da khutba manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi ko darasi zai yi ko wata faɗakarwa, to maza su sukan ji bayani cikakke su ji shi dare sama da yadda mata za su ji, domin su suna can ƙarshen masallaci. A wancan lokaci kada ku manta babu lasika babu amsakuwa, don haka iya yadda manzo sallallahu alaihi wasallam zai iya ɗaga muryarsa a matsayinsa na ɗan adam iya yadda za a ji shi. Saboda haka waɗanda suke can ƙarshe su waɗannan mata ne, wani abin su ji wani abin kuma ya kubuce musu. Saboda haka hatta a lokacin da za su halarci darasin ba lalle ne su ji darasin galan yadda maza za su ji shi ba, wani abin zai su ji shi wani abin kuma zai kubuce musu. Saboda haka suka kai kukansu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka ce maza sun kwace mana kai, don haka a sa mana ranar mu ta musamman, wasu
wada suka wannan rana da suke iya zuwa masallaci su saurare shi ba ko ranar juma'a ko sauran ranaku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama cewa a gare su suna buƙatar zuwa masallaci su zo ba su wadatu da wannan ba saboda abin da aka ta muku na cewa san hussu a ƙarshe yake don haka ba komai suke ji ba ba su da dama su batso kurkusa don ba za su riga sun kankare ko'ina da shi yasa suka buƙaci a ba su ranar su ta musamman wanda su ya su ne mata kawai zallan su za su zo su ɗauki ilimi daga manzo sallallahu alaihi wasallama. Yadda kowa da hudda faɗa Allah da yawan bintan fika ka sanya mana wata rana ta karan kanka wato suka ba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zaɓi ya zaɓa musu ranar da shi yake ganin ta yi masa don su riƙa ɗaukan ilimi a wajensa. Fawa ada hudda sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu alkawari ya ce zai sa musu rana. Fawa ada hudda yau ba sai ya yi musu alkawarin wata rana wanda yake za su haɗu a cikin wannan rana. Fawa ada hudda a nan akwai takabiri na jumlar da za ka kaddara. Takabiri shi ne fawaffa bi wa'adihi falaqiya hudda fawa ada hudda. Fawaffa bi wa'adihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika alkawarinsa ranar da ta zo ya sadu da su a wannan gurin da yake a haɗu sannan kuma ya yi musu wa'azi. Kalmar wa'azi a larabci ita ce kalmar alwa'azu. Alwa'azu a larabci tana nufin al'amru wan nahyi, tana nufin al'amru wan nahyi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فعلوا ما يوعظون اي ما يؤمرون به دا اتيتم الكتا ضد اكي رسوا ابي دشي انا نفس ابي دا اكي مبرت السدسي كان في اكي انفاني دا كلمة الوعظ ما يوعظون به حتى نجد ان لا يكتوا يعيدكم الله ان تعودوا لنذله ابدا يعيدكم الله ان يدعكم الله Allah yana hada ku yanhaqullahu ya'idukum ay yanhaqullahu kaga ke da kalmar wa'azi tana daukan ma'anar mubalighi tana daukan ma'anar hadi. Idan aka ce wani mai wa'azi ne ma'ana ba da mai ubanni ne da kyakkyawan abu mai hada mummuna. Kalmar wa'azi din ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu gaba ɗaya sun dafi ya sa musu wata rana domin ya zo su zo ya karantar da su da suka zo sai ya musu wa'azi. Wannan yana nuna wa'azi shi kansa yana zama ilimi domin wa'azi shi da umarni da haɗi. Umarni da haɗi ba za su yiwu ba sai idan ka san da me za ka yi umarnin kuma me za ka hana. Ba za ka yi umarni da abin da bai zo a alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko abin da ya ci karo da su. Ba za ka hada abin da Allah bai hada ba ko manzonsa bai hada ba. Don haka duk abin da za ka faɗa a cikin wa'azi dole ne ya zama madogararka a cikinsa alkur'ani da sunnar manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To har idan za ka karanta alkur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ga mutane kaga kana koyar da su ne kana ba su ilimi. Don haka wa'azi a haƙiƙa ba rayuwa sai tattare da ilimi. Wasu sai suka ɗauki kalmar wa'azi ita tana nufin kawai don ka tashi ka ɗan faɗakar ko ta yaya dai kawai ka tashi kai ɗan surutanka to ka yi wa'azi. To babu shakka idan babu ilimi wata rana za ka yi ɓarna mai yawa don za ka zo ka hana abin da ba a hana ba ko ka sa ka ce a yi abin da ba a ce a yi ba. A shi ke nan mai wa'azi dole ya zama malami. Dole ya zama mai ilimi. Tafiya ce da tun tafiya aka rarrabe tsakanin wa'azi da ilimi. Ya zama da mai ilimi daban mai wa'azi daban. Mai wa'azi ya iya zama mai ilimi. Ya iya zama kuma ba mai ilimi ba. A iya samu mai wa'azi amma ba mai ilimi ba, ba malami ba. Saboda haka ba zai iya kasawa ba. Ba za a iya tambayar shi dangane da hukunce-hukuncen tsarki, sallah, zakka, azumi, mu'amala aure ya iya bada ansa ba shi abin da yake ji kawai dai idan ya fi kasa tun malam wala zai dawo ya zai tashi a gaban jama'a to wannan sai ya zama mai wa'azi akwai masu wa'azi da suke cewa mu wallahi duk sanda za mu tafi wa'azi kasa tun malam Jafar muke yi da muka saurari kasa tun sa akwai wani mai wa'azi da ya faɗa mana wannan mun je wajen sani da malam Jafar ba ya da lafiya mu dubo shi ya ce wallahi akramaka Allah ni kasa tun ka nake wa'azi da shi don haka duk sanda za ka zo da Allah ayi min guzurinsa to aka ta a wannan lokacin ya masa guzurin sifatin salati yaje ce ai da mun ga wannan kawo maka ya bashi to haka yake yawo kasa kasa mai jan idani to wanda yana dan dawo da ba har zai tsaya saurara kafin yaje fada to matsalar da za a samu idan aka je idan aka zo aka yi masa tambayoyi na ilimi kuma ba wa maki kuma ya sakar wa kansa linzali to kaga irin wanda yana da hadari irin wanda yana da hadari da shi da kokari da kwazo shi da lijar shi da ilali shi da ilali duk inda aka kirawo shi ya zo ba ya kiwa to amma ko matsalar ba ilimi to tafiya ce dai tafiya har ake bambance tsakanin mai ilimi da mai wa'azi amma al'aslu mai wa'azi ya zama mai ilimi mai wa'azi ya kasance mai ilimi shi yasa a wannan babin kunga bukari yana magana ne akan ilimi amma sai ya kawo hadisin da babu kalmar ilimin a ciki lantuwa hunta fi ne fa wa aza hunta wa a bara hunta dan ya nuna maka wa'azi shi ne ilimin an gane ko dan ya nuna maka wa'azi shi ne ilimi kanka zai tsakanin wa'azi da ilimi duk da cewa ga shi abin da yake faruwa din an raba tsakanin su to amma a hakika ka fahimci cewa abu ɗaya ne bai ilimi shi ne mai wa'azi ba a yi wa'azi sai da ilimi sanda ya ce wa a bara hunna wataƙila ka ce to yaya tunda kalmar wa'azi ta ƙunshi umarni yaya kuma za a sake cewa a bara hunna ai mun ce kalmar wa'azi tana nufin al'amru wan nahyu to kuma ga shi an sake maimaita wa a bara hunna malamai suka ce an gane ta wannan kalma ta wa a bara hunna domin a fito da wani umarni na musamman da ya yi a lokacin shi ne umarnin da ya yi nan yi sadaka ya yi musu wani umarni na musamman na cewa su yi sadaka to shi ya sa aka bambance wannan umarni da ambato duk da cewa ya shiga ƙarƙashin ma'anar fawa a ga hunna wa'ada fa'a bara hunna da sadaka ko kuma ka ce fa'a bara hunna an goge da yi aka umarce su da su don ya kunshi komai ba fa kana fi ba kana da hunna yana daga cikin abin da ya gaya musu ma min kunna bra'atun tuqaddimu sadaqatan min waladiha babu wata mace daga cikin ku da za ta gabatar da ɗaya uku daga cikin ɗayanta a wannan kisar a cikin ruwayar Abu Huraira ruwayar Sa'id da Abi Salih an Abi da Abi Huraira bazalla sallallahu alaihi wa sallam qala mawidu kunna bait fulana wato ya tara su a gidan wata ɗaya daga cikin su yace to na muku alƙawarin mu haɗu a gidan wacce mu haɗu a gidan wacce a can zan muku karantarwa wanda ya zo a cikin surat an-nisa'i al-kubra haka ne ya zo a cikin ruwayar ابن حبان اتكي اللي تابع سعصرين سنن اهوة رواية يا ذوتي وافأتا هن فعلم هن السنة اتكي سنة النسائي لكما مسند عبد بن حميد فأتا هن فعلم هن السنة يزوم سيكرا تدف السنة kaga wanda shi yake kara fassara maka mai ake nufi da wa'azi shi ne ka karantar da mutane sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a wata ruwayar fa allama hunna mimma allamahullah ya sanar da su abinda Allah ya sanar da su maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ma min kunnat imra'atun babu wata mace daga cikinku tukaddimu salasatan min waladiha da za ta gabatar da ƴaƴanta guda uku, wato ƴaƴanta guda uku su rasu, ta yi haƙuri don kwanayin lada a wajen Allah Maɗaukakin Sarki. An keɓe mace da ambato ba don hukuncin ya taƙaita a kan mace ita kaɗai ba, sai don kasancewarsa a wannan lokaci yana magana ne da mata. Amma hukuncin ko wannan ladan da yake ambata zai samu har da shi namijin kansa, idan ƴaƴansa uku ko biyu suka rasu, Allah zai ba shi wannan ladan da aka ambata. Wasu ruwayoyi daban da suka zo kamar ruwayar Anas, kamar wanda za mu ambata nan gaba, sun zo sun nuna cewa har ma namiji shi kansa. Saboda haka kada a ɗauka falalar na mace ce ita kaɗai. Idan iyaye, mata da mijinta, ƴaƴansu biyu ko uku suka rasu, to wannan abin da Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗa na lada na gara fata zai samu gare su. Yace talatatan min waladiha, uku daga cikin ƴaƴanta. Kalmar waladu a Larabci ba tana nufin namiji ba, tana nufin ƴaƴa maza ko mata. Gurɓacewar harshen Larabci da lalacewarsa da gurgurcewarsa shi yasa aka zaci kalmar walad tana nufin ɗa da miji. Hatta Larabawa yanzu suka ce walad suna nufin da miji, in bace suke nufi sai suke bin. To wannan rashin a wato lalacewar Larabcin da yasa haka, amma kalmar walad tana nufin ɗa ko ɗa. Namiji ko mace, shi yasa Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu haddi al-unthayaini, yusikumullahu sai ce fi auladikum, sai kuma ya yi ƙarin bayani sai ya ce lidh-dhakari mithlu haddi al-unthayaini, kaga namiji da mace sun shiga ƙarƙashin aulad. Saboda haka da aka ce tuqaddimu thalathatan min waladiha, ba ana nufin ƴaƴa maza kaɗai ba, sawa'un maza ne ko mata ne ko gaure ne ko gaure ne. Illa kana laha hijabun, ban sani ba duka haka yake a wajenku ba? Akwai wata aka rubuta hijaban, dukan ku hijabun ne? To za ka hijaban, to duka biyu ana faɗa. Kace illa kana laha hijabun, kana ta zama tabba, ko hijabun zai zama fari, ba ta da tattabi bisbiha wa yakunu fa'ila yu'rabu fa'ila, ma'ana sai ka samu tsari sai wannan abin da ta gabatar ya zama tsari gare ta. Kace kana laha hijabun, ai hakana laha hijabun, ta samu tsari ko tsari ya samu gare ka, ko kuma kana laha hijaban, ai kana hada taqdim, wannan gabatar da ƴaƴan da ta yi ya kuru laha hijaban, ta zama hijaban isim ne na kana, wal khabar ne na kana, wasmu kana muqaddar tuqaddiruhu at-taqdim, illa kana taqdimu laha hijaban, fa ce wannan gabatar da ƴaƴan nata da za ta yi ya zama mata tsari minan dare daga shiga wuta, wato sun cece ta daga shiga wuta. Fa qalat imra'atun min hunna, sai wata mata daga cikinsu sai ta ce, wannan mata an ce ita ce Ummu Sulaym mahaifiyar Anas ibn Malik radiyallahu anhuma, kamar yadda Tabarani ya rawaito da kyakkyawan salsala a cikin littafin sa Al-Mu'jam al-Kabir, tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ita Ummu Sulaym ta rawaito hadithin, tace manzo sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin, ya faɗa a wata rana wa ana indahu, ina tare da shi, yace ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun lam yablughu al-huluma illa adkhalahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahu, fa qultu wasdani, qala wasdani. Tace wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a lokacin da ina gabansa a zaune, yace babu wasu musulmai guda biyu da ƴaƴansu guda uku za su rasu, ƴaƴan kuma ba su isa a rubuta musu laifi ba, ba su isa mafarki ba, ka ba su balaga ba. Illa adkhalahum Allahu al-janna, ba ce Allah ya shigar da su al-janna. Illa adkhalahum Allahu al-janna, ba ce Allah ya shigar da su al-janna bi fadli rahmatihi iyyahum, saboda fadlan rahmatsa gare su. Sai Ummu Sulaym ta ce, fa qultu wasdadu, da ce haka ba biyu. Sai manzo Allah ya ce da ita, wasdadi, haka nan ma guda biyu, wato don haka hukunci yake. Don haka wannan ruwaya ta Tabarani ta nuna mana cewa Ummu Sulaym ta yi wannan tambaya. Sannan an ruwaito wata mata da ake kira Ummu Mubashir al-Ansariya. Ummu Mubashir al-Ansariya ita ma ta yi irin wannan tambaya, kamar yadda Tabarani ya ruwaito daga Ibnu Abi Layla عن جابر بن عبد الجابر عن ابي الزبير عن جابر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر جابر ابن عبد الله يجي وترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجي يقول ام مبشر فقال يا ام مبشر يا ام مبشر من مات له ثلاثه من الولد دخل الجنه وانت ايات غدا اخو سكر رسول yayin hakuri da bai da al'amarinta ga Allah to zai zama dan aljanna. Fa qultu, sai ita Ummu Mubashir ta ce, ya Rasulullah, wasdadi, har ma guda biyu? Fatakata, sai ya dan kishiro jin kadan, sun ba kala da wasdadi, sai ya ce, eh, har ma biyu. Haka nan daga cikin waɗanda aka ruwaito sun yi irin wannan tambaya akwai Ummu Aiman, ita ma an ruwaito ta tambayi manzo Allah wannan tambaya. Haka nan Aisha ita ba ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar. Haka dan Ummu Hali, kamar yadda Ibnu Bashtawal ya faɗa a cikin littafinsa Al-Mubhadhar, ya ce har Ummu Hali ita ma ta yi irin wannan tambayar. Ta yiwu dukkansu sun yi wannan tambayar a wannan majalisin guda ɗaya, suna gurin suka yi wannan tambayar. Wasu kuma suka ce a ta yiwu daban-daban ne, musamman hadisin Jabir. Kamar hadisin Jabir yana nuna manzo sallallahu alaihi wasallama kamar ziyara ya kai kan ga wannan mata, dakhala ala ummi mubashir, kaga kenan ba lallai tana cikin waɗancan mata ba, ko saboda ka ta yiwu da zama kissarta daban da tasu. Ta yiwu kuma wasu daga cikin waɗannan da aka ambata kamar su Ummu Aiman, su Aisha, duk suna cikin waɗanda suka halarci wannan majalisi, wannan darasi, kuma suka yi wannan tambaya. An tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan ya faɗi uku aka tambaye shi to biyu, ya ce haka ma biyu ɗin. Wani anu da farko wahayin da aka yi masa uku, daga baya aka yi masa wahayin sassauto da abin zuwa biyu. Shiyasa a ruwayar Ummu Bashir yake cewa faka kata, a ruwayar Jabir ya ce faka kata, sai ya dan gishiru, wanda ya nuna kenan yana musu magana ne da abin da ake masa wahayi da shi a lokacin. An gaya masa uku da suka tambayi, to a yi musu a ba su falalar biyu bana, shi ne ya dan gishiru jim, aka ce da shi har biyu ɗin, ya je musu to har ba biyu. An ruwaito cewa wasu daga cikin maza ma sun yi tambayar, wato wani hadisi ya gaya wa maza shi kamar yadda ya gaya wa mata. An ruwaito cewa Jabir shi kansa ya yi wannan tambayar. An ruwaito Umar, Sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda, shi ma ya yi wannan tambayar, kamar yadda Hakim da Bazzar suka ruwaito hadisin Buraida cewa Umar ya yi tambaya a kan wannan. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babin ibri'in aw imra'atin yamutu lahu thalathatu awladin illa adkhalahu Allahu aljanna, babu wani namiji ko mace da ƴaƴansa uku za su rasu face Allah ya shigar da shi aljanna. Sai Umar ya ce ya Rasulullah, wasdari, har biyu ma? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai, har biyu. Hakim ya inganta wannan hadisi, kaga wanda ya duda kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ya karantar da mata wannan hadisi ya karantar da maza ma wannan hadisi, ko kuma su ma sun buƙaci su yi tambaya, shin biyu ba hukuncin suke don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu haka. Saboda haka a waccan kissa manzo sallallahu alaihi wasallama ya takaita akan bace, saboda da su yake magana. Amma kuma a wasu gurare sai ya nuna har ma maza sun shiga ciki, ba min muslimaini ko ba min imri'in aw imra'atin, kaga maza sun shiga ciki. To wannan mata da kai tabbaya ta ce wasu dai ne, kun ga haka ya zo da sigar abin da misigatin dan wasu dai ne, a wasu ruwayo kuma wasu dai ne da alif maimakon ya. To duka biyu sun inganta. In ka ce wasu dai ne, ai fa ba hukumu wasu dai ne, sai ya zama majrur ne bil idafa, ko fama hukumu ithnaini, sai zama ithnaini din majrur ne bi idafatul hukm ilayhi. Idan kuma kace wasnani, sai zama ai wasnani ma hukmuhuma, wal wasnani ma hukmuhuma, sai zama mubtada ne khabar din sa ma hukmuhuma. Ruwaki ne. Oh. Saboda haka duka biyu da inganta wasu daidai ko wasu daidai sun tambaye shi guda biyu fa, duk da cewa ya gaya musu uku. Akwai abinda malamai suke magana a kansa shi ne mafhumul adalci, akwai abinda malaman usulu suke cewa mafhumul adalci. Idan aka yi magana da wani adadi, shin ana nufin maganar ta taƙaita akan wannan adadin, ko kuma za ta iya wannan adadin zai iya canzawa ya ƙaru ko ya ragu? Malamai wasu suna cewa mafhumul adad la yu'tabar, in an faɗi adadi kada ka zaci cewa adadin nan ba zai ƙaru ba ko ba zai ragu ba. Kamar manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ambaci mutane goma ya ce an musu bishara da aljanna, to kada ka ɗauka waɗanda ba goma ba, wato ba za a samu ƙari sama da goma ba. In ka ɗauka a haka kamar kayan da cewa mafhumul adad ɗin yana aiki, sai aka samu hadisai daban-daban daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda suke bayanin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin bishara da aljanna ga wasu ma banda waɗannan goma ɗin. Kaga wannan ya nuna kenan ambaton goma ba shi yake nuna cewa su kadai ne kawai aka bi musu bishara da aljanna ba, an ambace su saboda kasancewarsu su ne fitattu, suka fi zama fitattu daga cikin waɗanda aka yi bishara ɗin da aljanna. Kuma ita wannan matar da ta yi tambayar da ta san cewa uku ɗin da ba za su canza ba, ba za ta yi tambayar ba, ai balarabiya ce, ta san larabci, da haka ta san abinda kalmomin larabci suke nunawa. Da maza Allah ya ce uku, da ta san cewa uku ɗin nan ba za su iya taɓa canzawa su ragu ba, kaga ba za su yi wannan tambaya ba. Wasu kuma suka ce wannan ban tambayar kata ta nuna mafhumul adadi ala yu'tabar, an gane. Wasu suka canza hujja ɗin suka ce tambayar kata ta nuna mafhumul adadi ala izna da shi, tunda da ba a izna da shi ba za ta buƙaci tambayar ba. An farce da suka juya abin tambayar da ta yi ya nuna cewa an iya fahimtar kenan uku ɗin dai, in sun kasa uku ba za a samu falalar ba. Shi ya sa sai ta buƙaci ta samu wani bayani a kan mutum biyu, su za a iya samu falalar ko ba za a iya samu ba. To a dai magana tabbatacciya ta malamai shi ne dilala ta mafhumul adad dilala ce muhtamila laysat yaqiniya, saboda haka suka yi tambaya wanda ya shafi masu karatu na usulu, sauran gaba gari ba za su fahimci da ba. Qurtubi, Abul Abbas Qurtubi ba Abu Abdullahi ba, Qurtubi babban yana cewa an keɓe uku da ambato, kun ga annabi ya faɗi uku, kafin ya faɗi biyu sai ya faɗi uku. Sai shi wanda malami yake so ya yi mana bayani, ya yi mana sharhin me ya sa manzon Allah ya faɗi uku, ya keɓance uku da ambato. yace saboda uku shine matakin farko da jami'i, matakin farko da jami'i a larabci akai uku, ko shine awwalu maratib al-jam'i a larabci suna da daya kilo, sannan suna da siga ta mutum biyu, sannan kuma siga ta jami'i. Siga ta jami'i tana farawa daga mutum uku. Yace saboda musiba ko yaushe idan ta yawaita to lada kuma yakan yawaita, saboda haka musiba takan fara yawaita daga uku ne. An fahimta? To inda Ash-Sheikh Abu al-Abbas al-Qurtubi ya fata bayaninsa ko rawar bayaninsa da tsalle, sai ya ce amma ita musiba idan ta ƙaru ta yawaita, ma'ana idan ta fara yawa sai ta fara zama matsala, amma kuma in ta ƙara yawa kuma sama da yadda take sai kuma ta zama al'ada, sai a saba da ita kuma wacce ta saba da wabi, ta haifi ɗaya ya mutu ta ji ba daɗi, ta haifi na biyu ya mutu ta ji ba daɗi, ta haifi na uku ya mutu al'amarin ya ƙara tsanani sosai a kanta, ta haifi na huɗu ya mutu sai kuma abin ya zama mata da sauƙi, ta dama ta saba da abin nan. An gane ku? Saboda yana yawa kuma abin nan musibar kuma tana ƙara yin sauƙi a zuciya, kamar yadda wani yake cewa ru'aytu bil bayli hatta ma ura'u lahu, yana magana game da masoyiyarsa, ya ce an yi ta min barazanar za a raba mu har na dai da ni, kullum barazanar ake mu za a raba mu, tun ina tsoro ina jin tsoro ina jin tsoro, da barazanar ta yi yawa ta yi yawa kuma na gaba a raba mu ɗin ba sai ma na je da jin tsoron. To kaga maganar Abu al-Abbas al-Qurtubi kamar yana nuna ladan za a same shi idan mace ta rasa ƴaƴanta uku ko biyu kawai, amma in ta rasa hudu ko biyar ba za ta samu ladan ba. Kuma aka yi kiti tun da ya ce in abin ya sai zama kuma al'ada ba a jin maza ko, kuma ana samun lada ne da yawa lokacin da musiba ta zama ta yi maka yawa ta maka nauyi, to a lokacin ladan zai zama mai dan nauyi, kamar abin ya zama ya yi sauki ya yi sanyi a zuciyarka ba a samu ladan ba kenan. Kenan wanda ta rasa ƴaƴanta hudu ko biyar ba za ta samu ladan ba. Ibn Hajar ya ce wannan jumudi ne, wato daskarewa ce, daskarewa mai tsanani. Babu shakka duk matar da ƴaƴanta hudu suka mutu ai dole ka ce uku sun mutu, ko duk matar da ta rasa ƴaƴanta hudu dole ne ka ce ta rasa uku, ko zai yi ko ba zai yi ba, wannan dole ne ba ka faɗa ka, domin idan gaba ɗaya suka mutu lokaci ɗaya kuɗin gaba ɗaya suka mutu, to kaga ta rasa uku har da ƙari, babu shakka musibar ta za ka fi tsanani sama da ta kowa, kaga dole ka samu wannan ladan. Idan kuma ɗaya bayan ɗaya suka riƙa mutuwa, wannan ya mutu yau, wanda kuma bayan shekara ɗaya, wanda bayan shekara, kaga ai in aka zo kan na biyu ta cancanci ladan, in aka zo kan da uku ta cancanci ladan a wannan lokacin, to idan ta huɗu ya mutu sai a ƙwace, in na biyar ya mutu sai a ce an basa, tare da cewa alkawarin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'umma alkawari ne da gaskiya baya tashi. A maganar Qurtubi Allah ya ji ƙansa, idan na huɗu ya mutu sai a ƙwace, duk da sauran ya zama al'ada ba za ta ji zafi ba. To kaga wannan magana kai daga jin ta kare san ba haka take ba, saboda haka wannan hadisi ya kunshi hudu, ya kunshi sama da hudu, an gane ko, ya kunshi wanda ya rasa ƴaƴanta hudu ko biyar ko sama da haka. Musamman ba idan muka kula cewa su masu tambaya ba su tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba game da hudu ko biyar, domin wani abin sananne ne a wajensu, don sun san cewa musibar za ta zama ta yi ƙarabari ta yi tsanani, saboda haka ladan zai fi yawa. Shi yasa ba su zo sun ce ya Rasulullah ya hudu ba, sai suka takaita a kan tambayar biyu domin shi ne ƙasa da adadin uku. Wannan hadisi yana nuna mana daidaiku daidaito wajen hukunci tsakanin wacce ta rasa biyu da wacce ta rasa uku, duk Allah madaukakin sarki zai sakanta musu da gidan aljanna a watar wayar za su zamo kamar yadda yake cikin watar wayar za su zama musu tsari daga shiga wuta, a watar wayar kuma Allah zai shigar da su aljanna. Domin samun shamaki daga shiga wuta shine samun daba ta shiga aljanna. Saboda a wasu wayar yake zuwa illa adkhalahu Allahu aljanna. To wannan saboda musibar da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da shi da ita, sannan kuma suka yi hakuri suka jure. Wannan hadisi ya kunshi fawaid daban-daban. Daga cikin fawaid din wannan hadisi, hadisin yana karantar da mu yadda matan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kwaɗayi wajen neman ilimi, suke da kwaɗayi su san menene addini. Shi yasa da suka ga cewa maza sun yi babaki ne, sun kankare duk abin da ya shafi karantarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai suka buƙaci su ma ya kamata a ba su lokacinsu na musamman. Kaga wanda yana nuna kwaɗayinsu. Sannan kuma hadisin yana nuna halaccin a warewa mata darasinsu nasu na musamman. Don wani Allah akwai wasu matsalolin da suke sun shafe su ne su kadai, za su nemi sanin hukunce-hukuncensu. Abinda ba zai samu gare su ba idan ya kasance darasin da ake yi darasi ne gauraye da maza, wato darasin da maza suke zuwa su ma suke zuwa. Maza za su zama sun yi rinjaye, don ko tambayoyi za a rubuto da mazan za su biya, sai ka ga cewa ana ta tsallake da mata din, ana ta ansa abin da ya shafi matsalolin maza din. Su kuma matsalolin maza din nan galibi matsalolin su ne da ya shafi kasuwancin su, harkar abincin su, ko kuma wannan bai dame ta ba ita. To amma lokacin da za a ware musu nasu darasin, za su samu damar yin cikakkiyar tambaya kan abin da ya shafi matsalar su. Wannan kuma yana nuna a asali, wato dalili ne mai zaman kansa da yake nuna halaccin buɗe makarantun mata. Da ta lokacin da makarantun mata aka fara buɗe makarantun mata, ƴan gargajiya da ƴan bid'a suna faɗa da yin haka, suna cewa za a lalata mata, suna faɗa da wannan. Yaya za a ce za a buɗe makarantun mata? To ga shi kuma yanzu kowa da kowa ba yana yi, har su ba ƴan bid'a din suna buɗe makarantun mata din. Da kun gada a ce wannan tsangwama da suka yi ta yi, domin manyan shahidansu suka yi ta zage-zage, har ma suke cewa ai zina ake da su. Wanda har ta sa Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji ɗansa da rahamarsa, wato wani lokaci an gaya masa wannan magana, aka ce atarbaka Allahu, ana cewa fa makarantun mata wai da ahlus sunna suke buɗa, wai lalata ake da mata, zina ake da su. Ya ce iya ta yi su yi zina ɗin a koya masa addini, yawon su zauna gida su yi shirka. Wato yana so ya ce sunan ta fi sauƙi a kan shirka, in suka zauna gida shirka za su yi su yi rinda, ba su sani ba. To wanda yana ishara magana ce ta malami da nuna musu cewa ko da hakan ma yana faruwa ɗin yadda suke faɗa, ba daidai ba ne mace ta zauna cikin kafirci, cikin shirka, saboda kada ta yi zina. Ya yi abinda ake malamai suke kira istikamu a kafin dararai. To daga baya kuma duk aka fahimci abin ba haka ba ne. Wanda ta sa makarantun mata suka yawaita ko'ina, kuma mata suka zan sun samu kasansu na ilimi. Babu shakka a jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna suna da falala babba a cikin wannan babin. Inda za a yi maganar makarantun mata da karantar da matan musulmi a makarantu, to dole ne a faɗi falalar izala a wannan babin. Sannan wannan hadisi yana nuna cewa matan musulmi, ƴaƴan musulmi, yara ƙanana da za su mutu, aljanna suke tafiya. Wannan hadisi yana nuna haka. Wannan kuma ita ce maganar jumhur na malamai, ɗaukacin malamai abinda suka faɗa kenan. Kusan ma Ibn Battal yana to shine ijma'i da duk wadanda ake hujja da maganganun su ko ake izina da maganganun su ba wadanda suka saba ga wannan kauli sai Jabariya ko kuma Mu'tazila sure suke cewa yaron da bai balaga bai mutu to ta kalma shi'ati yake yana karkashin bashi'ar Ubangiji sun tsaje lahira sai inda Allah ya ga dama ya yi da shi ko ya tafi aljanna ko kuma Allah ya ce a tafi da shi wuta wasu kuma sun dogara da hadisul imtihan duk da cewa hadisan akwai maganganu a cikin turuf din su cewa Allah zai jarrabe su ne ya ce da sun suje su shiga ga wuta can suje su shiga in sun yi masa da'a sun tafi ga dangana za su shiga wuta ya nuna kenan da sun rayu a duniya za su yi masa biyayya in kuma sun kafe sun cije sun tirje su ya nuna kenan ko da an aiko su an Allah ya aiko su ba ko da ya mutu tsawon rai ba za su yi masa biyayya ba ce da su to gashi yanzu ba shi a gaba da ba kun yi min biyayya to idan kuma a ce ba ku gani na babu shakka ba za ku yi min biyayya to Ibn Battal yake cewa wannan dalili ne mai ƙarfi musamman ruwayar Anas da take cewa adkhalahu Allahu aljanna bi fadli rahmatihi iyyahu saboda falalar rahmatar gare su yace wannan dalili ne wanda yake yake wanda yake nuna cewa ƴaƴan musulmi idan suka mutu suna aljanna domin ba su yi nuna su ba ababen jin kai ne don haka za su tafi aljanna hadisin da Bukhari ya rawaito dangane da dan annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yayin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lahu murdi'an fil janna zai samu mai shayar da shi matar da za ta shayar da shi a gidan aljanna kaga wannan yana nuna cewa yara ɗan ƙananan da musulmi idan suka rasu to suna aljanna wannan shi ne maganar da ɗaukakin musulmi ba su saba a kanta ba sai ɗan ƙalilan waɗanda ba a izina da saɓaninsu inda aka samu saɓani mai ƙarfi shi ne game da auladul mushrikina ɗayan tsarda idan suka mutu su ina za su to nan dai aka samu saɓani mai ƙarfi sosai musamman ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da su yake cewa Allahu a'lamu ma kanu amilina wato Allah shi ya san da sun rayu mai za su yi an tambaye shi yaya ƴaƴan mushrikai in an je lahira manzo Allah ya ce Allah shi ya san in sun rayu mai za su yi kai kenan wanda Allah ya riga ya san cewa in ya rayu zai yi musulunci ya tafi aljanna wanda ya san in ya rayu zai yi kafirci ya tafi wuta akwai dai saɓani na malamai da yawa akan wannan amma dai wannan hadisi shi kalar abin da yake nuna mana kai yaron da ya mutu ɗan musulmi kawai ɗan aljanna ne haka nan a cikin wannan hadisi za mu fahimci a malami duk sanda yake da dama idan zai karantar ya karantar da mutane nafsi na alkur'ani ko nafsi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya dinga ba su labari da misalansa da kiyasansa shi da kankin kansa ya dinga musu wasu misalai da kiyasai da waye ba zai karanta musu alkur'ani da hadisi ba abinda ya kamata in zai iya karantar da su abinda ya ji daga alkur'ani ko ya ji na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ya kamata domin annabi sallallahu alaihi wasallama a nan kun ga ya gaya musu abinda ba zai yiwu ba shi karan kansa ya kirkire shi abinda zai karantar da su abinda ya karantar da su abinda da ba zai yiwu ba sai da wahayi a ce wani idan ya abinda idan wancin ta rasa ƴaƴanta za ta samu ƙari daga wuta wannan ba zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaci baki a cikinsa ba zai faɗi abinda ya ji ne daga Allah maɗaukakin sarki kuma ruwaya da take cewa fa'ata hudda fa'allama hudda sunna ya zo ya karantar da su sunna sunna kuwa ai wahayi ce daga Allah domin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce ma yantiqu anil hawa baya magana ta san zuciya in huwa illa wahayi yuha abinda yake faɗa wahayi ne da ake yi masa saboda haka ya nuna kenan malami ko da yaushe ya zan bai karantar da almajiransa abinda Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi ya saukar na wahayi ko abinda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karantar da sunnarsa kada ya dinga karantar da su wasu abubuwa can daban haka da wannan hadisi ya tattari halaccin ɗalibai su yi tambaya su tambayi malami abinda ba su sani ba shi yasa wannan mata ta yi tambaya yaya batun hukuncin ɗaya biyu kuwa idan su suka rasu yaya za su shiga aljanna ko ba za abinda za su shigar da shi aljanna ko ba za su shigar da shi ba manzo Allah ya ansa musu kuma wanda yana nuna halarcin ɗalibai su tambayi malaminsu in yana da dama ya sanya musu wata rana da za su dinga zuwa suna sauraron ilimi a wajensa. Wannan hadisin ya nuna halaccin haka. A ruwayar Abu Huraira, Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce lam yablughu al-hinta, wato basu yaran da ake magana wanda basu balaga ba. Yara sun balaga shi kenan, an ware an keɓe waɗanda basu balaga ba, saboda su ne basu kai lokacin uquqi ba, basu kai lokacin da za su kangare wa iyayensu ba. A wannan lokaci za ka samu iyayensu suna matuƙar son su, suna matuƙar tausayin su, suna matuƙar ƙaunar su. Rasa su zai sa musu baƙin ciki mai tsanani. Sabani yaron da ya girma ya zama aki, ya zama mai uquqi, kangararre. Dan an rasa shi, to idan mutum ya rai shi guda uku suka rasu, amma kuma ba uwarsu ɗaya ba, shin zai dace da wannan lada? Shine ba shi da ubansu ba, shine ba ɗaya ɗin ba ne? Abinda ake nufi, ‘ya’yansa ko ‘ya’yanta? Saboda ‘ya’yansa uku suka rasu, duk ‘ya’yansa ne, ko da iyayensu daban-daban ne, ko da kowanne uwarsa daban, shi dai ‘ya’yansa ne. Su waɗancan matan da za a ce kowace ta rasa ɗaɗa, saboda haka su ba za su shiga falalar ba, amma shi zai shiga falalar. Shi ya sa Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam a wasu ruwayoyin yake cewa mace ko namiji, saboda zai yi wa a samu ma'aurata biyu, ɗaya daga cikinsu abinda ko mijin ko ita matar ‘ya’yanta uku ɗin sun rasu, ko shi namijin ‘ya’yansa uku sun rasu, ita za ta basu rasu ba, ba ta samu wannan adadin ba. Ya aure ta tana da ‘ya’ya biyu, shi kuma daman sai ya taɓa yin aure. Kaga lokacin da ta haifan masa ɗa ya mutu, wataƙila shi daman can an taɓa masa mace mace har sau biyu, kaga shi uku kenan. Ko kuma ita daman ta taɓa samun rashin ‘ya’ya biyu da ta aure shi, shi ko bai taɓa samun rashin ɗa ko ɗaya ba, da ta aure shi kuma suka haihu sai ɗan ya mutu. Kaga shi ita uku sun mutu, shi kuma ɗaya ne kawai gidan ya mutu, saboda ita za ta samu shi ba zai samu wannan ba. Saboda haka kowanne ɓangare ne idan ‘ya’yan nashi guda uku suka mutu zai samu wannan falala. Yace idan zai samu hadisin da yake magana akan limancin Aisha da kaiwa mata, dukkan littattafan shuruhu da suka yi magana akan limancin mata, littafi mafi kurkusa da kai ka duba littafin fiqhus sunna da sahih Thabit, za ka ga magana akan sababin limancin mata zai kawo maka hadisin, in ka duba sababin binnan kuma za ka ga takhlilinsa. Wanda kuma ya ce a yi masa ƙarin bayani a kan wannan hadisi, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghadan kama unzila falyaqra min ibni ummi abd, wanda yake son ya karanta al-Qur'ani ɗanyen shi shakaf kamar yadda aka saukar da shi, to ya karanta shi daga wajen ibni ummi abd, ana nufin ya karanta shi daga wajen Abdullahi ɗan Mas'ud, shi ne ibni ummi abd, ya karanta shi ya rubuta ibni ummi Abdullahi ba ibni ummi Abdullahi ba ibni ummi abd, ya karanta shi daga Abdullahi ɗan Mas'ud, shi da yake cewa ya ji karatun ko kuma ya karanci sura 70 daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sura ta Al-Qur'ani 70 daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya karanta da shi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya kan kirawo shi zaurar da shi yake ya masa karatu, yana sai ya ji karatun Abdullahi ɗan Mas'ud. Wanda kuma yana neman ƙarin bayani daga da kiran sallah a cikin masallaci, waɗanda suke cewa a kira sallah a waje suna cewa wannan shi ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, a lokacin sa haka sahabbai suke suna fita ne daga waje su kira sallah ba a cikin masallaci suke sallah ba. Hikimar yin haka a wancan lokaci shi da isar da wanda kiran sallah ɗin ya yi nisa, hikimar yin haka shi ne dan kiran sallah ɗin ya yi nisa, kun san a wancan lokaci babu alsafuwa, don haka akan buƙaci mutum ya fita sarari inda kiran sallah nasu zai tafi da nisa. Yanzu kuma da aka samu amsafuwa sai ya zama da ko da kana cikin masallaci kai kiran sallah ne zai je inda da ake buƙatar ya je. Wasu suna cewa a za a ci gaba da ɗabbaka wannan sunnar ko da kuwa hikimar ta kau domin raya wannan sunnar ɗin ta baki sallallahu ta'ala alaihi wasallama, don haka wasu suke cewa a yi haka ɗin, amma ba matsala ce da za a tada jijiyar waya a kanta ba. A gane ko kada ka je wani masallaci ka ce kai in dai a cikin masallacin da za a kai kiran sallah sai dai ka fata, to wannan akwai tsanantawa a ciki, bai dace ba. Idan ka samu sararin da za ka ɗabbaka sunna ɗin ba komai, in baka samu ba ta zama lazimi ba, ba tilas ba ce. A gane ko yace mace ce budurwa kuma musulma take rayuwa a jihar Arna kuma tana yin karatu a makarantar da ake yin askin gashin kai ya halatta ta ci gaba da wannan ina ji ta rubuta askin gashin kai ya halatta ta ci gaba da wannan makaranta ko kuwa bai halatta ba dalili shine kai ta ba su da ƙarfin da za su sa ta a wani guri da ba na gwamnati ba ma'ana ba za su iya shigar da ita gurin da za ta iya karatu ba daidai ƙarfinsu da inda za su kai ta ya fi ƙarfinsu don haka suka shigar da ita amma makaranta ce ta gwamnati to ban sani ba gashin aske gashin kan maza ko aske gashin kan mata ta aske gashin mace wata ba bai halatta ba mace a aske mata gashi saboda haka za ta tsara koyi wata sana'a da za ta aikata haram ko na kome a bai halatta ba bai halatta ba ba uziri ba ne kasancewar ba su da kudin da su kai su ta yi karatu a wata makaranta ba da jin dubba karatun gwamnati sai an koyar da aske gashin kai oho sun suke cewa sun yi mata ta aji oho duk da haka dai wani haramun ne haramun ne ta aske gashin kanta musamman ko makaranta arna idan tarbiyya da za ta samu yana da kyau a yi kokari ko da a ce dawo da ita arewa cikin ɗan uwanta musulmi ke ilimi musamman kamar yana da hatsari saboda watakila ɗa namiji da sauki amma ya mace a garin arna a tsakiyar arna tsundum wanda yana da hatsari gaskiya kuma musamman iya zama da karatun ma karatu ne kawai da neman duniya ba wai addini ake koya mata ba sallah azumi a kawai ana so a koya mata yadda ake iya turanci ne ba ka aikin banza sai ta rasa addinin ta wannan kuma yana cewa menene hukuncin wanda ya hana matarsa zuwa islamiyya domin neman ilimi kuma shi ma ba zai karantar da ita ba hukunci shi dai ya saba wa Allah ita kuma ba za ta yi mata biyayya a nan ba za ka fita ta je ta yi karatu domin zamanta babu ilimi tana yin abu cikin jahilci laifi ne ga Ubangiji ba a yi wa kuma mutum biyayya akan yin laifi ga Ubangiji la ba ta li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ko da iyaye ne suka ce ɗansu ba zai yi karatu ba zai yana da damar ya saba musu ya je yin karatu bare tsakanin mata da miji saboda ka za ta je ta nemi ilimi inda duk za ta same shi shi kuma da ya hada ta yana da laifi a gurin Allah shin akwai wani hadisi tsarara da ya haramta jin kiɗa akwai hadisi yana da cikin Imam Bukhari ka je ka nemi shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa
sahbihi إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نلانا لهدي ليقى وتنجماد الأولى في جرر منزل الله صلى الله عليه وسلم دمو سيدة دريه إدى عشرين تقوس wanda kuma shine ya yi daidai da 17 ga watan 6 miladiya ta 2007 a wannan gari na Samaru a kasar Zaria muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya bamu damar wannan haduwa mai albarka domin tattauna abin da ya shafi addininmu babu shakka wanda gagarumin nasara ce mutane musulmi su samu kansu a cikin irin wannan yanayi addu'a irin wannan addu'a ce da Allah madaukakin sarki yake sanya albarka a cikin ta, addu'a ce da Allah madaukakin sarki yake alfahari da ita, addu'a ce da Allah madaukakin sarki yake saukar mata da rahamomin sa ta ko ina, addu'a ce da Allah madaukakin sarki yake umartar mala'ikun sa da su ba wa waɗanda suka yi irin wannan addu'a kariya. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace a wannan zama namu. Abinda zamu fada, Allah madaukakin sarki ya sanya ya zama mana mabudin shiga aljanna, ya zama mana wani wata garkuwa da zamu yi amfani da ita domin kare kanmu daga shiga azabar Allah madaukakin sarki. Matashiyar wannan zama ita ce Rariya. Wannan wata tsohuwar lakta ce da na taɓa yi shekaru masu yawa da suka wuce, kamar shekara 10 ko 12. Yan uwa sun nemi cewa a maimaita wannan lakta, duk da cewa ni yanzu takamaimai mai na faɗa a wancan lokaci ba zan iya tunawa ba. To amma dai na san matashiyar abinda take magana akan sa a dubule. Wannan matashiya ta Rariya, kamar yadda ku ji kalmar Rariya, duk sanda aka ce Rariya, Bahaushe ya san wani abu ne da ake amfani da shi domin a tace wani abu daga wasu abubuwan da ba a buƙatar su. Za a yi amfani da Rariya don a tanka da gari, a fitar da shi tsagwaron garin da ake buƙata, a ware tsaki wanda shi kuma a lokacin ba a da buƙatar sa. Ko a yi amfani da Rariya wajen a tace mai ko a tace wani abin da aka nika. Kalmar dai Rariya a Hausa tana nufin a tace wani abu daga wani abin da ba shi ake bukata a lokacin ba. To muna so mu yi amfani da ita wannan kalmar Rariya a yau domin ta zama tana yi nuni zuwa ga yadda ya kamata mutum ya tace iliminsa, kada ya bar iliminsa ya gurbata ya ainihin cakudu da wasu abubuwa waɗanda bai kamata ilimi ya cakudu da su ba. Wasu abubuwa da za su iya cutar da shi a addininsa, za su cutar da shi a aqidarsa, za su cutar da shi a sha'anin ibadarsa. Kalma ilimi kalma ce mai daɗi, mai zaki, kalma ce da kowa yake alfahari a jingina masa ita. Hatta wanda ba shi da ilimi, idan ka ce da shi mai ilimi daɗi yake ji. Wanda ba shi da ilimi, in ka kirawo shi mai ilimi daɗi yake ji, alfahari yake, duk da cewa ba ya da ilimin. Wanda ba ya da ilimi, wanda yake jahili, in ka kirawo shi da sunan jahili ba ya so. Kaga wannan shi kadai ya isa ya nuna maka falalar kansa ilimi da kuma munin da take tattare da jahilci. Babu shakka dukkan wani abu na addinin musulunci bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako, al'umma ta karɓa ta haɓɓan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun rungumi wannan sako, sun karantar da al'umma, tafiya da ta yi tafiya an samu wasu abubuwa bara gurbi sun zo sun shiga dukkan wani sashi na addini, sai da aka samu ɓata gari da suka yi ƙoƙarin su ɓata wannan sashi, su gurɓata shi. Harkar aqida aka samu waɗanda suka bayyana tun ma sahabbai ba su gama barin duniya ba, aka samu wasu bara gurbi cikin al'umma suka bayyana da wasu miyagun aqidu domin su ga sun ɓata sha'anin addinin musulunci. Aka samu irin shi'a, aka samu irin su ƙadariya, duk da shi'ar ma ƙadariya ce, su ne 'yan ba ƙaddara. Aka samu ainihin khawarij, aka samu murji'a, aka samu ƙungiyoyi da dama waɗanda suke ta ƙoƙarin su ga cewa sun gurɓata addinin musulunci. Suka shigo da wasu batuttuka, da wasu zantuttuka, da wasu kalamai waɗanda suke ƙoƙarin su shigar da shi cikin littattafai, har ma waɗanda ba su yi karatu ba su cewa addini ne. To ilimi ya cakuɗu da wasu abubuwa irin waɗannan. Abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya baro al'umma na kayan gado, kamar hadisansa, nan ma aka samu wasu ɓata gari ko ɓata addini, ɓata aqida, suka fito suka yi ta ƙoƙarin ƙirƙiro wasu miyagun hadisai bara gurbi, ƴan jabu, da niyyar su ɓatar da al'umma, da niyyar su lalata wa al'umma aqidarta, su lalata wa al'umma ibadarta, su lalata wa al'umma alaƙarta da Ubangiji. waɗannan hadisai waɗanda ba su da kyau waɗanda ake jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka tashi tukuru tun a wancan lokaci ba dare ba rana suka yi ta faɗi tashi sai da suka ga sun tace waɗannan abubuwa sun rairaye su sun yi bayanin su cikakke kuma duk wani wanda aka sani hadabi ne a cikin al'umma yana kokarin bata wa al'umma addinin ta to wannan mutum sun yi kokarin fitowa su fallata masa aniyarsa su bayyana shi jama'a ta san shi
shigo da su cikin addinin musulunci duk wani wanda ya shahara cikin al'umma a wancan lokaci da yi wa addini makarkashiya malamai ba su kyale shi ba sai da suka fito suka bayyana shi a faɗe shi a faɗi sunan shi a faɗi sunan baban shi a faɗi sunan kakan shi a faɗi kabilarsa a faɗi garin da yake zaune a faɗi shekarar da aka haife shi ko shekarar da ya rasu wato sai da aka yi musu terere aka bayyana su aka ainihin tsiraita su cikin al'umma wannan aiki da malamai suka yi duk suna nan a rubuce babu wani wanda ya taɓa ruwaito wani hadisi ya jingina wa manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce tarihin wannan mutum an rubuta shi shi yasa babu ilimin da yake da najanta aka samu waɗanda suka tsaya zarata suka yi masa aiki tukuru irin kayan gado da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bari kamar maganganunsa masu tsarki saboda haka an ware zare da abawa an tantance tsakanin tsakuwa da tsaba saboda haka abinda ya rage kai mai neman ilimi ka yi fafutuka wajen ka san wannan abu don ka iya gane ƙarya da gaskiya hakanan abinda ya shafi tarihi ita wannan al'ummar kanta tun daga kan tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan tarihin sahabbansa har zuwa kan tarihin manya-manyan limamai waɗanda suka shahara a tarihin musulunci irin su Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad Thawri, Sufyan Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Yahya al-Qattan, Ahmad ibn Hanbal da sauransu irin su Bukhari, su Muslim da sauransu dukkan waɗannan a rubuta tarihin su da tarihin al'ummomi ko dauloli da aka yi dauloli na Khulafa'ur Rashidun ko al-Khulafa'ur Rashidun dauloli na daular Bani Umayya ko daular Bani Abbas ko daular Salajika ko daular Al-Ubaidiyya ko wace irin daula da aka saba yi a jerin gwanan daulolin tarihin musulunci wannan wani abu ne wanda yana nan a rubuce a tsare a cikin kundi na tarihi kuma malamai sun yi kokari sun yi aiki tukuru wajen su bayyana abin da yake na gaskiya da wanda kuma yake na ƙarya babu abin da ya rage illa kai mai karatu kai mai bincike kai kokarin ka san waɗannan abubuwa da hanyoyin da malamai suka shata da ka'idojin da suka ajiye wajen ka tantance abin da yake gaskiya da ba gaskiya ba galibi abin da yake faruwa mu wannan al'umma mun yi sakaci kwarai da gaske mun yi nisa kwarai da gaske mun bar tazara da nisa tsakaninmu da ilimin magabata idan ba dan ainihin wannan tazara da aka samu ba ne tsawon gaske da suka samar a tsakaninmu da ilimin magabata babu wanda zai zo da wata muguwar aqida ko ya zo da wani mugun tunani ba tare da mun gane shi da wuri ba to tazarar da muka samar tsakaninmu da ilimin magabatanmu ita ta bama waɗannan yan ciranin addini dama har suka zo suke ta kokarin barna a cikin addinin musulunci idan muna so mu yi wa kanmu kariya mu yi wa tsare kunda suke tabowa kariya to wajibi ne mu koma mu karanci addini daga tsotsuwarsa ta asali abubuwa guda biyar zan ambata wajen kokarin tace ilimi da al'umma ya kamata ta yi al'umma gaba daya ko ɗaiɗaikun al'umma ni da kai da su da mu da ita da shi kowa da kowa abinda ya kamata yi wajen ya bawa iliminsa ainihin ya tace iliminsa ya yi amfani da rariya ta ilimi wajen ya tace iliminsa na farko lokacin da mutum ya fara kokarin ya shiga gonar ilimi to ya kamata ya fara da abinda malamai suke cewa at-tafsir wato ka fara kafa jigo na ilimi din kada ka je kana taballare shi ba tare da ka makalkala jigon ba sai ka yi ruko da jigo din to sai ka ballore shi duk da kake so abinda nake nufi anan shine shi ilimi akwai abinda ake kira al-usul lokacin da zaka neme shi to ka fara neman cikashi kansa tukunna ka fara karanta al-Qur'ani da haddace abinda zaka iya haddacewa a ciki ko duka ko wani kaso daga ciki gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki ya baka damar haddacewa amma ya zama kana iya karanta al-Qur'ani din in ka dauke shi tun daga bakara hannasi maganar hadda wannan ba tilas bane kan kowa ya haddace, amma ka haddace wani kaso gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka daga ciki, wannan ka fara da shi. Sannan kayi kokarin sanin abin da ya shafi aqidarka, me kake aqida da magabata suka rayu a kanta tun daga manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa har zuwa limaman shari'a gaba daya, wacce irin aqida suka rayu a kai. Kayi kokarin sanin wannan, sannan kuma kayi kokarin sanin abin da ya shafi ibada tun daga sallah har zuwa ainihin azumi na nafila ko sallah ta nafila, wato tun daga farilla har nafila. Kayi kokarin sanin wannan ta hanya mai kyau, wato ka san abin da ya shafi ibada, sallah, azumi, zakka, hajji, yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi. Kayi kokari ka karanta wannan, sannan idan ka shigo wasu fannoni na ilimi, in ka zo za ka karanta hadisi, ka ɗauko abin daga tushe, kada ainihin ka yi wa abin hawan kawara, kada ka duro masa daga sama, kada ka ce za ka shayar da bishiyar iliminka daga sama, daga ƙasa ake shayar da bishiya. Ka fara karanta irin su 40 hadisan na Imam Nawawi, kayi kokari ka karanta shi, ka fahimce shi, ka kware akan abin da ya kunsa tukunna. Daga nan kuma ka dan yi tsalle, ka dan ka je gaba, ka karanta abin da ya shafi kamar irin su Umdatul Ahkam na Al-Maqdisi, dan hadisi dan littafi ne karami, shi ma hadisan da suke ciki ba su wuce 400 ba. Sannan ka dan ƙara dagawa, kayi gaba kaɗan, ka sanya irin su Bulughul Maram, ka karanta su a hannun kwararrun malamai. Sannan in ka gama wannan, ka dan ƙara gaba kaɗan, ka ɗauko littafin Al-Muntaka na Al-Majid Abul Barakat Ibnu Taymiya, kakan Ibnu Taymiya, shi ma ana ce da shi Ibnu Taymiya, Abul Barakat Ibnu Taymiya, ka karance shi tare da bayanan da malamai suka yi ma wannan littafi kamar Dailul Awqat na Shawkani. To haka za ka ɗauko abubuwan daga tushe, kada ainihin rawar jiki ta jaka, kada ainihin ci da zuci. Yawanci mu ɗaliban ilimi muna da ci da zuci, mutum ne bai gama sanin 40 hadisan ba, amma so yake yi a karanta tafi Bukhari, sai ka gan shi ya rungumo Bukhari. Wani kamar ya ɗauka ilimin yayi ne, idan ya je gurin da ake karatu ya ji ana ta cewa Bukhari Bukhari, sai ya je kasuwa ce shi ma Bukharin da zai karanta. Ai, idan aka karanci Bukharin nan an gama komai, dan me ba zai taro abin daga gaba ba, dan me zai tsaya yana bin abin a baya a baya, sai kawai ya je ainihin hinkimo Sahihul Bukhari ya ce shi zai karanta. To mutumin da bai samu firamare a karatun firamare ba, amma ya ce shi jami'a zai tattakan jami'a zai fara, kaga ai wannan mahaukaci ne, ba kuma inda zai je. To haka wanda bai fara karanta ilimi daga ƙanana ƙananan ba, ya ce shi ainihin zai jujjubo, zai kinkimo babban ilimin, talan zai fara wai ya tara abin daga gaba. To wannan babu inda zai je, zai fasa ne kawai a cikin tafiyar sa ta ilimi, ya faffasa bakinsa. Don haka dole ka fara da ƙananan ilimi, shi ne abin da Allah yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna. Da Allah yake ku zama malamai na Allah, malamai na Allah shi ne kamar yadda Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa malami na Allah shi ne malamin da zai fara karantar da kai ƙananan ilimi kafin ya kai ka ga manyan, shi ne malami na Allah. Amma wanda zai ainihin nan nago maka babban abu ya jeho maka shi a kanka kasa ɗauka, wannan ba malami ne na Allah ba. Saboda haka sai an fara daga ƙanana. To in ka kai wannan, sai kuma ka shiga harkar tafrihi, ka shiga kamo rasta abubuwa waɗanda suke na su balaga na hawaye, kai ta ka kamowa duk ba wani abu, saboda ka samu ginshiki wanda yake mai ƙarfi. Abu na biyu ga duk wanda yake so ya samar wa kansa ilimi, ilimi mai nagarta wanda zai iya bashi kariya daga dukkan wasu harahari da muyagun aqidu za su kawo masa, ya kamata in ya tashi neman ilimi ya neme shi gurin malamai na Allah, ya neme shi gurin malamai waɗanda suka karɓa sunan malamai. Saboda kamar yadda ka sani, a dukkan wata sana'a da ɗan adam yake yi, za ka ji masu sana'ar waɗanda suka san sana'ar, suka kwale cikin sana'ar, suna kokawa sai kai sana'ar nan wasu ɓata gari sun shiga harkar nan tamu, suna kaza suna kaza, sai ai ta faɗar wasu da suka shiga cikin sana'ar waɗanda ba a san su da ita ba, suna ɓarna a cikinta. To haka shi ma ilimin
akwai waɗanda suka shiga cikin sa suka kutsa kansu amma ba su da wata alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa suna da saboda babu abinda aka rena a yanzu irin kalmar malinta kuma musamman ma malintar da ta shafi musulunci zaka ga komai yana da gata komai yana da waɗanda suka tsaya masa suke kula da shi suke faɗa a kansa ba a shiga hurumin sa ko a keta alfarmarsa in banda ilimi na musulunci kowa fatawa yake yanzu in ka ɗauki sauran ilimin muka ba yadda za a yi wani wanda bai taɓa zuwa makaranta ba bai san rubutu ba bai san karatu ba haka kawai rana tsaka kawai ya fito ya ce shi injiniya ne ba za ka samu wannan ba ko kawai haka nan rana tsaka kun san shi a rayuwarsa ba abinda ya yi na ilimi in banda garuwa da yake yi a unguwarsa haka kawai sai ya fito ya ce shi likita ne ba ka samun wannan in aka samu kuma wani da ya zai yi wannan hatsari bancin to za ka ji duniya tana nuna shi da ɗan yatsa a cewa da ya isa santirin ɗan iska ashe shi ne zai ce shi likita
wato duk wani ilimi za ka ga ana kafa kafa ba kowa ne ainihin zai fito ya yi da'awar wannan ilimi ba sai waɗanda suka karanci shi haka kawai wani yaro ɗan tsugunutu yana yawo a unguwa daga beran wando haka kawai rana tsaka sai ya dora rawani a kanta sai ya zo ya ce maka shi malami kuma ya yi ta barna kuma ka ga wasu sun zagaye shi to babu abinda ake yi wa wannan kin kasu irin musulunci wayewa ta al'umma idan al'umma ta waye ta san menene hakikanin ilimi wannan shi ne zai sa a samu karancin samuwar irin wannan a cikinka domin kowa ya san in ya zo kasuwa da hajarsa da kayan sayarwar da bara gurbi mutane ba za su saya ba to babu abin da zai kawo shi kasuwar amma idan ya ga ya zo da abinsa mara kyau an yayyade shi kowa yana bani to gobe ma ƙaruwa zai yi to babu kuma abin da zai sa ka ga an yi ma waɗannan ainihin Allah wani sai idan an san menene ilimin menene hakikalinta kalmar malam kalma ce ne arha mutumin da yake ɗan duba sai ake da shi malam mai buga ƙasa sai ake da shi malam matsafi sai ake masa malam mai dala'ulu sai ake masa malam mai ishiriniya sai ake masa malam duk wani tarkace da mutum yake yi kawai shi malam kowa ma yana iya zama malam ina da dama gobe ɗin da in ka zama ma kai wani ɗan mulabi sai rawani a kanka shi ke nan sai kai ta fatawa kuma ka samu wasu ka ja su a baya a yi tabinka ai ga malam ai ga malam mutum ne ka kaɗar gawarsa ne ka harma ya ga to ke ga dama to babu abin da zai sa a iya magance waɗannan sai idan an fito da hanya ta neman ilimi ta ƙwarai malamai na Allah waɗanda suka karanci ilimin su fito su bayar da ilimin shi zai sa a gane cewa a shi wancan yana ɗauke da muguwar haja idan a kasuwa babu abin da yake kyakkyawa masu kyakkyawan abu ba su fito da kayan su ba to wanda ya zo da mara kyau shi za a yi ta ainihin yayyaɓewa amma matuƙar aka ga mai kyan aka ga ɗan gabin aka gane mai kyan aka gane ɗan gabin to babu wanda zai je ya sai ɗan gabin to dole sai malamai na Allah sai da za ka nemi ilimi wajibi ne ka yi bincike kafin ka je ka gurfanar da gwiwoyin ka gaban wani dan bansara ya cuce ka duk wanda zai kai kansa gaban wani mugu wanda zai fito da sunan ilimi alhalin ba malami bane ya kai kansa gaban shi akan ya koyar da shi to babu shakka za ka kai shi gaban wani babban tasurgumin dan damfara kuma damfara ta zai mata ba wai ta nan duniya ba ce da zai iya samun abin da ya rasa abin da zai yi ran sai zai yi asara ta shi da imanin ka wanda ya juya asara ne ran sa to babu mutumin da aka damfara irin wannan damfara to dole ne sai ka yi kaffa kaffa kada ka fada hannun dan damfara ɗin su je su kai ka su baro su je ba ka cikin wawa ke ke ramin da ba za ka iya fitowa ba wajibi ka binciki wa ya kamata ka nemi ilimi a gurin ku Imamu Malik Allah ya ƙara masa rahama yana cewa la ta'khudhu al-ilma 'ala al-mubtadi'ati kullihi wa la ta'khudhu al-ilma 'an man la ya'rafu talab al-'ilm wa mujalasati al-ulama kada ka kuskura ka nemi ilimi a hanyar malaman da suke an bija wanda suke ya fara tata ta cikin ilimi ya nutsa hannunsa a gaban ɗan bid'a to ya gama kaɗewa kai ga kanar tata ta kake baka je ko ina ba babban kama ƙasa ba amma ka banka ragamarka a hannun ɗan bid'a to ka ga inda zai ja ka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ashraq as-sa'ah an yuzdamaka al-ilmu inda al-aqabir yana daga cikin alamomin kusantowar al-qiyama a rika neman ilimi a gurin wasu kaskantattun mutane Abdullahi ibn Mubarak shi yana daga cikin waɗanda suka goto hadisi yake kaskantattun mutane ana nufin ɗan bid'a masu jin son zuciya bai dace ga wanda yake bai farawa ba wajen neman ilimi a ce ya zauna gaban ɗan bid'a ɗan kwashe-kwashe zai ji ta kwaso maka kwasashiya wata rana ya ɗauko garwashin wuta ya danka maka a hannu saboda haka dole ne ka yi kaffa-kaffa ɗan bid'a ba zai taɓa ɗora ka san aƙida mai kyau ba ka zo neman ilimi gaban shi to zai yi ta ƙoƙari ya yi ta maka barbarar aƙida kai kuma ya yi ta maka wayon da ba za ka iya ganowa ba a yi ta maka wasu misalai an bar al-qur'ani da hadisi a yi ta maka misalai kawai da haka tun kana ɗan tunani kafin ka gano misalan har ba ka zo kana sallamawa yanzu ya ba ta da cikin shi buhohi da kai kuma ba ta da ilimin da za ka yi tsani kan ka da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana al'umma su kusanci duk abin da yake da shubha yake fadar taka shubha ta tabbata a dinin yayin wanda waka a cikin shubha ta waka a cikin haram karra ya a aula sunna yusaku an yaqati wanda duk yabi sanci shubha ya yi wa kansa garkuwa da duk kan wata shubha to wannan ya ku fita da addinin sai ya ku fita da cikin shubha wanda ainihin ya fada cikin shubha to babu shakka wannan zai fada cikin haramcin duk karra'i yana haula hima kamar mafi a yi da yana jiwo daura da kashin jan da wata gona yau sako an ya kawo ya fadi ko sai yake dabbobi da ka gansu yana jiwo a cikin gonar ba saboda haka dole ne ka kusanta nesantar da kai kanka daga dukkan wani abin da zai gurɓata maka tunaninka zai gurɓata maka aƙidarka zai gurɓata maka ibadarka dan bid'a ba zai iya tantance maka hadisi mai kyau ba da hadisi mai kyau shi ba mutan ba mai kyau shi wanda kake cewa ga ifin shi ya fi sha'awarta don ya fi biya maka buƙata shi yasa za ka ga babu mai faɗa da mai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ne ya tantance mai kyau da mara kyau ba mai faɗa da waɗannan irin dan bid'a saboda abin da kuke hangowa kana so ainihin ka sa aljihunsu ya yi saka yau domin aljihunsu ba zai yi nauyi ba matuƙar ba su cika su da waɗannan hadisai ba hadisan da suke bara guri za ka ga ga Bukhari ga Muslim amma da wuya a ce ɗan bid'a ya damu da su in ka ga ya karanta waɗannan sai dai don neman albarka kawai don ka gani su amma ba don ya karanta ya ilmantar ba ya zama ce ya jiwa ɗauko muktarun a hadisi a yayin nabawiya ko ya ɗauko durratun nasirina ko ya ɗauko littafin alfirdaus na abin lokus kamar tanji wasu zo karfafi ko ya kwaso tarfihul gafilina ko ya kwaso tankihul kaulin hadis wasu zo karfafi da suka kai kuma in ba ni in ban ba ban ba taɓa gani ba in ba a nan ƙasashenmu na Hausawa ba musulman da zai kai ta hadisi wai ne ba kun yarda yin sama sai din da huluwa kaka kuma sai din da huluwa kuma kaka ka karanta arba'u da hadisi ai kama ta kuma kai sama sai aka turo maka wani tabi wata jihul qaulul hadisi ka karanta shi kuma to na gama arba'u da hadisi ka ta tun hadisi wadanda ake cewa akan sa akan su ne aka gina musulunci gaba daya kuma na gama sai ka turo min wasu rubutun hadisi shi ne littafi shi karka ya ce wannan littafi ka karanta gabatarwar mana a ciki ya faɗa ya ce wannan littafi na tara wasu ɗan hadisai masu rauni saboda ba mai ji a dan yi aiki da su to kai ku gama hadisan da kike jigo a musulunci a farin sa aka kunta da inuwar musulunci ka gama kuma ne ko kuma ka kara dan yake sama sai kuma aka kika karami to ne daga inda aka kunta wannan basira muna kana lokacin malaman sai malaman kin da yawa ba mun zo da ban malaman duka muna gama wannan sai aka turo mana kuma wanda muka ce ko kwa haka take kafa ba sai daga baya aka gado a shiga aikin banzan ki ni ma ne duk kafin ya ce ba ba ya tsara to ne ne da bakin kuma sauran ba su san sun karo ne aka turo mana ba kana da masu kyau ga su ne su ne a gaban ka ga Bukhari da Muslim ga Tirmidhi ga Nasa'i ga Ibn Majah da Bulughul Maram wasu na wasu malamai jima'i ma malamai sai aka turo aka saka kafu kuma da kwaɗi to dole ne ka san malamin da za ka karatu a gurin sa ba ɗan gida a gaba sannan kuma malami ne ko da ba ɗan gida a gaba kuma in ka samu da sunna ne kuma ka tabbata a karanta shi ma ya zo malamai sun karanta da shi ba haka kawai ya dawo abin da kama wani akwai waɗanda suke naɗa kansu sun da ɗin kula cewa in ka naɗa kanka ba zai kwance maka wannan naɗin to saboda haka akwai waɗanda su naɗa kansu suka yi in an ce waye ya koyar da su su ma ba sani ba bari sai ka sani to irin wannan kada ka je gaban su ka ce ka buɗe littafi ka kai ya karantar da kai in kai haka to zan san ya karami ba ka sani ba sai ka ga ramin da fito da kai kuma ya yi wuya a zo a yi ta karanta maka gaskiyar da su fitowa to dole ne ya mana kana karɓi zai mai ilimi tsakanin da malu imamu malu yake ga man kada ka dau ilimi gurin kan gida kuma ba Allah ya ce wannan yana da shi alamomin alkiyama kai ga ke nan baga ba ka ba ba su sa kansu cikin irin wannan tafanki ba sannan kuma kada ka nemi ilimi a hannun wanda ba a san shi da fafutukan neman ilimin ba ba a san shi da zama gaban malamai ba dole sai ka malama hadisi yana daga cikin sharadin su idan ma malami ba a san shi ba kawai kafin ake yi ba a daga yiwu wata kawai ba a gane shi ba ba ma ake an san shi da mugun hali ba a kawai jahiltar wane ne shi ya iya zama ba na kwarai din ba to sai a ajiye abin da ya ruwa to sai ranar da aka gano shi wane ne inda kwarai din zai a karɓa wannan garura da suka kafa ka'ida ce da ya kamata ko kai a yanzu lokacin da kake neman ilimi musamman kai da farawa wanda ya tumbatsa ya zama shakundu a cikin harkar musamman harkar aƙida cewa nan don ya je gaban wani wanda yake dan bid'a ne amma ya iya duga ya iya da hawu sani ka ga mai nawo ai ba wani abin da zai tusa a jiki ba ba wani abin da ga an rubuta shi kuma wani tandaran ran abin shi ba wani tandaran ran abin da kai a tuwa ala gari ko sarfu ko gadaga saboda ka fita jibin sai ya iya gadaga kuma sai saukin kai ne bid'a shi ba za ta hana shi mu'amala da kai ba ito duk da ne shi kan bida a zai kai sun dalin kuma ya san ka kai a kafa kake wato a jajir ta kake a kan sunnar ka ya san ka da haka ka ci zan karanta da laga ko zan karanta lahu ko zan karanta sarku shi kenan ku karanta ya san ka shi ma kowa ya san kowa ka san shi ya san ka dan haka ba bane ka saba kawo ba wani abin da ba zai dan ya san kai ma ka a kafa kake ba a kafa kake ba in ka zama a aiki ne to shi ke ba to abu na uku ya zama na kawai wato ilimin da za ka nema ka tsaya ka nemi ilimin da yake al-mashhur allazi ya'rifuhu an-nas kada ka tashi neman ilimi kawai ka ce kai za ka fara kai da baka fara karanta komai na ilimi ba sai ka ce kai abin da kake so a koya maka ilimin mantiki ba ba abin da ka wuya an ba kawai ka je ka ce kan ilimin mantiki ina ake samun ilimin mantiki na kawai sai ka ba gama ka ce kan ilimin mantiki kake nema ilimin mantiki ne ya ce ilimin mantiki ai yana koyar da jarumma yana koyar da yadda idan na tsaya ina tunani zai tsara min tunani na ba zan yi kuskure ba babu wani ilimin da zai iya tsara maka tunani ya hana ka kuskure domin babu wanda yake ya fi ƙarfin kuskure in ba yanda Allah ya raya Usma ba in ba an gaba da Allah yake ba su kariya ba yake ba su katanga da su kace akwai wani ilimin da zai hana ka kuskure wanda ba karamin ya zara kan kuskure ba da su ka fara neman ilimin da yake nasuri ne ne ilimin aqida
من أجل التفسير من أجل من حديث من أجل من تحقيقه كمن أجل من دوسع في علوم الأعلى إلى من مصدره الحديث علم أصول الفتن علم اللغة دكا من معتنة وكما أجل من مكالمة مشهورة وما كان هذا مكالمة دولة من هو النم تقارى بسه إن كان علم تنبارك كاتكا كان مشا كندوم أجل وطنة ثم كان يجاما وكنت ويتر من كتنبا يا كما أنت أنت دونه كما ولي هو الوصول وانا أبعد